Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicen na ranar Litinin 22 ga watan Mayu na shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22 da 16. Ana kuma iya jin mu a birnin Yamai akan VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da kuma ta internet a shafin mu na Facebook Live da voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Maryam Dauda.
Kamar kowace Litinin, shirin yau da gobe na yau akan mu'amala ne da zamantakewa. Za ku ji ci gaban tattaunawar da shirin yau da gobe ya fara akan rayuwa a gidan haya. Akwai matsaloli masu yawa da 'yan haya da suke fuskanta da suka hada da
matsala babba ma'aikata ta su isu in kana haya da mai gida yana cikin gida. Iyalinka ba su da wani liberty tunda diyansu da ka taba sai mutum ya nuna maka, gidansu ne.
Madalla daga jamhuriyar Niger kenan kuka ji dan kadan daga cikin abin da zamu tattauna. Su ma masu gidajen haya su ma suna fuskantar matsaloli da yawa wanda 'yan haya suke nuna musu. To ko ina mafita? Muna dauke da tattaunawa ta kai tsaye da wani masanin shari'a da kuma wani mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Amma kafin ku ji duk waɗannan bayanan, za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata game da rayuwa a gidan haya. Sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe domin jin waɗannan shirye-shiryen.
Kamar yadda kuka fara ji a makon jiya, akwai matsaloli da yawa da ke faruwa tsakanin masu gidaje da 'yan haya. Ranar Litinin inda ta gabata mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter, shin me kuka sani game da rayuwa a gidajen haya? Ga wasu kaɗan daga cikin amsoshin da kuka turo mana.
Sakon farko daga Shamsuddin A. Jibrin ya ce, salamu yau da gobe. A zahirin gaskiya zaman gidan hayoyinmu babu daɗi, kawai sai dai fatan Allah ya horewa kowa nashi, domin kuwa tsangwama takan taso gefe da gefe ta hannun abokan zama ba sauki. Idan baka yi dacin abokin zama ba, haka shi ma mai gida idan ba a yi dace ba, abin yakan kasance. Abin dai ba a cewa komai, rana zafi inuwa kuna, Allah ya haɗa mu da abokan zama na gari.
Sai Ahmad Yakubu Zandam ya ce, rayuwa a gidan haya ba komai in har mutum zai iya jure dukkan kuntatar da ke tattare da ita, kamar rashin cikakken yanci da haɗakar bayan gida da haƙuri da kwana da wanda baka san su ba.
Sai Mustafa Alƙali ko Kwamisti mai Chelsea ya ce, yau da gobe kenan, ai duk wanda ka gani a gidan haya to gaskiya babu yadda zai yi ne, amma ai matsala duk ta ƙari a gidan haya. Allah dai ya ba wa kowa ikon gina nashi gidan, amin.
Sai babin gida Ejingi sai Bore ya ce, salamu yau da gobe. Gaskiya rayuwa a gidan haya akwai ƙalubale sosai, saboda kowa ba zai yi haƙuri da ɗan uwansa ba a gidan haya. Dan ƙaramin abu maimakon a yi haƙuri da juna, amma hakan ba zai yiwu ba, Allah ya kyauta.
Sai Usman Umar Numan ya ce, salamu yau da gobe. A gidan haya bai haɗu ba ko kaɗan, saboda dubban matsalolinsa, shi yasa kullum nake addu'a Allah ya hore mu kowa ya mallaki gidan kansa ko ya huta da takaicin gidan haya.
Sai Madassir Muhammad Tafawa Balewa ya ce, tabijan, ai ne ko zan ba da labari akan rayuwa a gidan haya? Mun biya kuɗin shekara ba mu wuce wata uku ba, mai gida ya sai da gidansa ba tare da ya gaya mana ba. Rana tsaka aka kawo mana notice, muka yi ta kwasar rikici tun daga gaban mai unguwa sai da ta kai mu gaban sarki. Ai gidan haya ba gidan zama bane.
Sai Sadiq Abubakar Dirani ya ce, gaskiya ba karamar matsala bane a ce namiji ba shi da mahallin da zai sa iyalinsa sai gidan haya, saboda yana kashewa mazaje zuciyoyinsu su kasa yin katabus wajen mallakar nasu gidan. Gaskiya ba karamar matsala bace.
Sai Ado Ahmad Burniwa ya ce, ni abin da ke damuna a gidan haya shine, idan ka tashi wanka sai ka bi layi, matarka layi, kai ma a layin wanka. Wannan abu shi fi damuna a gidan haya.
Sai Adamu Musa Faga ya ce sallam yau da gobe hakika yau kun tabo min inda yake min ciwo gaskiya rayuwa a gidajen haya bai da wani dadi ganin yadda masu gidajen ke nuna tsangwama da nuna isa ga wanda yake zaman haya ga karin kuɗi duk shekara ba tare da an yi gyara a gidan ba haka kawai idan 30,000 kake biya shekara sai a ce ka biya 40,000 fatan mu Allah ya hore ba kowa yayi nasa
baba gana Alhaji Gobe ce akwai matsala a gidan haya musamman dakuna 10 amma gashi man daki daya Allah ya ba wanda bai da gida ya bar gidan haya amin
Sai Muhammad Salisu Gashuwa yace Assalam VOA Hausa a gaskiya zama a gidan haya babu dadi saboda kana zauna za a ce ka tashi.
Dauda Musa ba rigima dan dume yace salam yau da gobe. Tsakani da Allah rayuwa a gidan haya yana da matukar wahala da takura da rashin walwala. Kai hata ƴaƴan kama ba su da ikon watayawa ballantana idan kai baki. Abin sai dai wanda ya gani.
Sai Isiyaku Hamza Gogori yace ya Allah muna roƙonka duk wanda yake zauna a gidan haya Allah ka bashi ikon mallakar nashi amin.
Prince Mika Hussein Rijau yace salam yau da gobe. Hakika Hausawa na cewa gidan haya ba gida bane. Face matsala domin baka da ikon kanka a gidan haya. Domin ka zo na zo ne. Allah ya kyauta amin.
Sai daga ƙarshe At Kamal Sani yace tab Allah ya raba mu da gidan haya domin yanzu sun koma gidan haya haya. Ba mai gidan ba ba ƴan uwan zaman ba duk ba su sauci. Allah ya sa mu dace. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Madalla yau zauren yau da gobe za ku ji ci gaban tattaunawa da wakilin sashen Hausa Yusuf Abdullahi da Maitar Lerwan Abdulrahman masanin doka a Jamhuriyar Niger da Dauda Tankama da Malam Lawala Adamu akan rayuwa a gidan haya Malam Dauda Tankama ya ci gaba da bayani akan matakan da ya kamata gwamnati ta dauka don warware irin waɗannan matsalolin ga abin da yake cewa
kuma in ka dauko wajen bangaren masu gidaje isu masu gidaje mu da kanmu muna kwatanta musu ai imani babu wanda zai zo da gida ya mai dunnan ne dai Allah taimaka da wasu abubuwa daban-daban mutane suka yi kuma kai zama haya ban ga ba wanda bai haya bane ya mai babu shi kowane ne babu wanda zai zo da gida
yanzu me ya kamata a ce ta gwamnati ta tayi domin tsara haya
wagga dokakin da Metal Laura nake magana ita ce ya kamata ai aiki da ta to matsala guda dole da kungiyoyin rahulla da sandika da kowa da yan kasa sai an tahi tsaye an yi tsayin daka yakin aiki da ta to da menene matsala in ka dauko tun daga can sorun beni har abin da gangaro kasa su nake da gidajen kenan in su da kasa suke da nama ba su ai anhwani da wagga doka tunda inda in kin wanga in kin gin gidaje na kasa kasa su wannan ma ba su damu
watakila matakin da gwamnati ta dauka na gina gidaje ga ma'aikata zai kawo sauki wannan al'amari
yana iya kawo sauki to amma ai ka san ita ma wannan abun mu muna yaki da ita saboda muna son ai adalci kullun a Niger tun tasowata sai a ce lojiman sosiyo sai a ce ma'aikatan gwamnati akwai ɗan kasuwa akwai wanda ke wani harkokin shi
shin don
to kuma nan cikin kundi na tsari an nuna duk ɗan kasa daidai yake ɗan kasa to ya kamata in za a yi a ce kowa an diba an yi lazari bakin ƙarin isu aikin nan kake na jarida ya kamata in ka ci a baka gida duk wata ga yanda ya kamata ka bada
ba
sai ma'aikatan gwamnati to sai a ce sai ma'aikatan gwamnati kaga nan an yi rashin adalci an yi bambanci an yi abin da bai kamata ba in an ce ai haka nan to a gama kowa da kowa wanda aka san ƙarhin shi yana iya yayi tunda ka'idodi ne za a yi in ka cika su a baka in baka cika ba a bari matsala babba ma ina ta taso isu in kana haya da mai gida yana cikin gida iyalinka ba su da wani liberty tunda ɗiyansu da ka taɓa sai mutum ya nuna maka sai mutum ya nuna maka gidansu ne ka gane ku a zo kun yi wata biyu ko uku kuna bayan gari cikin makewayi ɗaya sai ran a ruhe sai kuma ya ruɓa ran nan kawai mai gidan oliyo da nemo mota ta zo ta kwashe jikka 15 ko jikka 20 sai ya kiya sai dai a zo a yi rami tsakar gida kuma a ɗauko muku wannan abin a hido muku shi kuna shaƙar shi ka gane nan bai kamata ba wajen fakitir na ruwa in an yi adalci yanzu nan ga mana mu biyar cikin ɗakin ga in fakitir ta zo in lau aka ba lawali yana nan bai ta yi wurin aiki aka ba shi sai ya diba ya gani isu na da mutum shidda ko wancan na da wancan na da sai a gani tsakanin mai hayar ana a daidaita to matsala sai a zo a fada gidan kura sai ya gani mai gidan ne zai amsa fakitir bai gwada mu kowa sai dai kaga kawai kamar mulkin mallaka sai a ce kai kaza za ka bado kai kaza za ka bado to shine ya kamata a tsaya a gyara saboda kowa ya ji daɗi
nagode meter a dazu a bayanin da kai ka kwatanta cewa ita doka dai bata fayyace farashin haya ba kamar babu tilas a ce ma mai gida ga kudin da ya kamata ka tsayar na haya kamar anan ita gwamnati akwai wani abu da take samu a wajen su masu gidajen na haya ganin cewa suna iya sa farashin da suka ga dama
to ita gwamnati abin da take iya samu lamho ne na gidaje ko da ma
ba gidan haya ne ba idan ya zamanto kana da gida gashi naka na kanka ne duk gida gwamnati tana da haraji wanda take azami shi sai zamanto a nan Niger gidan da kake ciki naka bai da haraji amma in kana da gida na biyu koda maccenka ce ta biyu a ciki akwai harajin da ake duka shine gidajen haya gwamnati ga da yana duka haraji kashi 20 a cikin 100 ai mahi yawanci yawa wa'anga gidaje na haya in ba bisa ga shekarun gaba zuwa shekara 7 zuwa 10 haka duka cikin an dade ɗan kasuwar Niger ba su da gidajen haya ɗan kasuwar Niger wanda yake son ya saida ya ci riba yanzu-yanzun nan kaga bai samu kudin kuɗi ya yi gina ya bata lokaci kuma ya komo ya yi jiran wata-wata shi ɗan kasuwa duk mahi yawancin yawan wa'annan gidajen gada ma'aikata ne su suke da wannan kuma da wa'anda suke iko su suke da wannan gidaje ɗan kasuwa yanzu ne kamar abun ya zama kasuwa suna yin shi ainihin yawanci don su saida ne gidan gaba ɗaya kamin su saida suna sawa haya amma ƴan kasuwa wanda yake cin riba yanzu suna yana son ya ci riba yanzu a gurgurje da wuya ya sa ya bata lokaci ya sa kuɗi da yawa dan saboda kuma ya shira kuma duk wata yana amsa
yanzu shi wannan magana ita wannan magana ta haraji da ya kamata a ce su masu gidajen haya sun biya wa gwamnati shin a yanzu ana biyan wannan harajin ko kuma gwamnati ba ta samu komai
gwamnati tana samu ana biya amma sai gwamnati ya ƙara ƙarfin gwiwa dokan ma'aikata wanda tunda doka ta ce in zaka amsa haraji sai ka dauki takar sai ka zo ka dauki rahoton gida kawo gwamnati bai sa mutane ba cikin ƙasa duka inda za a leke a gawon ga gida na haya ne dan amshi haraji bisan shi in kuma an san gidan haya ne duk shekara sai an kai ma takarda a ce ga harajin da ya kamata ka biya to ka gani nan ne kuma gwamnati abba dauki mutane masu aiki ba dan saboda zuwa kai wa'annan takardun mutane su sani dan saboda ƴan Niger in sun san ko menene ya kamata su biya haraji bisan shi bakin biya suke ba to yanzu inda matsala take shine tanadin da gwamnati yayi ya kamata yayi dan saboda kowa ya zamanto cikin mahalli na gari shine wanda ake ce ma logement sociaux tun shekara 1962 da aka kafa Sunisi wannan kamfani na gwamnati wanda yake gidaje kaga yau zaman da ake ciki tun wannan shekarun yau shekara 50 ko duka gidaje wanda suka gina 2000 ne alhali sakamako na wannan ma'aikatar da nake gaya maka wanda take bincike tana kididdiga suka ce duk shekara Niger bukata wanda ake samu na gidajen haya shekara 10 baya rahoto na shekara na 2008 zuwa 10 suka ce 22,000 ake samu duk shekara 22,000 sai zamanto wa'anga gidajen ma in gwamnati ya gina su wa'anda adda gidajen su ne suke samu in yau aka datsa hili aka ce kare za a yi tamkan talaka wanda bai da ya samu hili ya zo ko da buka ne ya zamna ya yi da kadan yana gina hilin ma bai samu wa'anda suke da gidajen su suke koma su sai yanzu zaman da ake ya mai hilayen ta sun kare
a game da wannan batun na matsala haya abokin aikin musulmi mu ne barma ya samu zantawa da wasu mazauna birnin Yamai ga abin da suke cewa
kullum farashin kudin haya sai hawa yake yadda naira take hawa haka nan yake na yana to mu ban san da mahukuntan ne ba koko wannan suna cin karar su ba babbaka ne da dai gwamnati ta mana alƙawarin cewa za ta dauki mataki kokwara na biyar masu gidaje na su ma su sassauta a sassauta musu amma hal yanzu dai wannan ba mu ganta a ƙasa ba saboda masu gidaje suna nan suna cin karar su ba babbaka
tana yiwa watakila su masu gidajen hayan nan su bayyana cewa watakila saboda sun kashe kuɗi da wurin gina gidaje shi yasa suke saka farashi mai tsada
ai ba ranar da rana ba wata ɗaya ba za ka mai da kuɗinka kuma an kai gidan haya ka yi shi ne har iyaranka har iyaran jikokinka da ƴaƴanka da kowa ya ci amfanin shi kenan ba a ranar ɗaya ko wata ɗaya ba za ka ci duk kuɗin nan da ka kashe ya hutu sai muke ganin kamar ita gwamnatin ma tana da muƙarrabai ko abokai ko ƴan uwa cikin wannan harka shi yasa ta ɗauke ƙafa tunda dai mu ta muna alƙawari har mun ji daɗi mun yi murna sai kuma akai zancen ƴan matan amarya
shiru
zancen ƴan matan amarya ne ce ma ba tabbas
magana gidan haya magana ce wadda doka ce ta ƙasa kuma an yi tanadin doka zancewa ta ƙasa wadda ya kamata a ce an yi aiki da ita a kasar nan domin talaka ko kuma mai haya ji saukin rayuwa a nan. To babban matsalar shine duk masu ba da hayar suke iko kenan, ba za su iya dokar da za ta takura su aiwatar da wannan doka ba wanda za ta takura musu. Dokar za ta cewa ɗakin laka mai faɗi kaza haka ka abin da ga kuɗin shi, ɗakin siminti mai faɗi kaza haka, abinda ake kira bila mai kaza haka kenan, ita ce za ta ƙayyade kuɗin da ya kamata kowane ɗaki a ɗora mishi.
Kadiba yanzu za ka ga wanda yake haya a kowace sahiya ta Allah hannun shi a bisa gaban shi, saboda yana tsoron mai gida ya zo ya ce mai na ƙara kuɗi. A kowane lokaci ana iya gaya mai a ce mai wani na ƙara kuɗi cikin gida. Na biyu, ko mai gyara ba, ko bai gyara komi ba, yana iya zagowa ɗaya rana kawai kai tsaye ya ce maka wani na ƙara jika goma ko jika biyar ko jika biyu da rabi bisa kuɗin hayan nan. Babu inda za ka je ɗan haya don bai biya wata guda ba, a ce kuma mutum da ne ya yi shekara wajen 20 ko 15 ko 10 har ya biya kuɗin ɗakin da yake ciki, kai ba kuɗin ɗakin ba, kusan kuɗin gidan ma ya biya shi, amma ɗaya rana don wata ɗaya don bai baka ba kuɗi, kuma ba ma bai baka ba ne, bai samu ba ne a lokacin da kake bukata ya baka, lokacin ne za ka wada shi. Nan hane za ka yi haya cikin gida, yana har gidan ɗakin a lalace, a ce da damana yana ruwa yana zuba bisa kayanka da na iyalinka, in ka gyara zai ci shi ba a cikin kuɗin shi ba, cikin kuɗin ka ne. Kenan kaga ita haya a nan ƙasar bala'i ce. Kai naga gidan da in ka baka biya haya ban aka dafa tuwo a gidanka, magana ake yi a ce ya za ka yi baka biya mu kuɗin haya ba, amma yau ka dafa abinci a gidanka kuma kana ci saboda kuɗin haya.
Kai gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya Allah ba shi wuri ya yi nashi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu koshin ci ya zuba sama, in kai haka ka hita ƙargage tunda ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne zaman haya. Kai ga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, waccan ga ta gidan haya, ku duka kun gamu kun haɗe, in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana.
To madalla Malam Yusuf Abdullahi da tawagarka daga Jamhuriyar Nijar, mun gode. Masu sauraro, kun dai ji abin da wasu daga Jamhuriyar ta Nijar suke cewa game da rayuwa a gidan haya. Kai tsaye mun so mu haɗa ku da Malam Ahmed Abubakar Dakta, amma kuma ba mun yi ta gwada lambar shi ba mu samu ba, amma yanzu muna tare da barista Aliyu Abdullahi. Za mu ji su kuma abin da za su ce a kan wannan batun da ake tattaunawa game da rayuwa a gidan haya. Assalamu alaikum barista, kana tare da mu?
Wa alaikum salam.
To madalla,
barka da shigowa.
Barkamu dai, kuma ina godiya da wannan dama.
Madalla barista, to ka dai ji abin da wasu suka ce a Jamhuriyar Nijar game da sa'in sako kuma ɗan rikici da ake samu tsakanin masu gidaje da kuma 'yan haya, me za ka ce game da wannan?
Na ji sosai, ai kusan abin ba sabon abu ba ne a Najeriya ma. Akwai irin waɗannan wato duk abubuwan da yake faruwa a ƙasar Nijar, mu ma'ana yana faruwa musamman kaman wato hauhawan kuɗaɗen gidajen haya, kuma wani ƙarfi na musamman da su masu gidaje suke da shi bisa kan waɗanda suke haya a irin gidajen da musamman ƙananan hayoyi. Kisan wato hayan ma kashi-kashi ne, sai masu haya irin na manyan wurare da kuma wato oba bisa lokaci mai tsayi, akwai kuma waɗanda suke ɗan yi a hankali kaɗan-kaɗan.
Yadda na wata-wata ke nan?
Waɗanda ba su san ƙarfinsu ba, ko kuma ba su san wani protection kariya ba da dokoki ya bayar ba. Sai ka ga ana toye musu haƙi, wato su landlord wato masu gida suna toye musu haƙi, za su zo su cire mutum kamar a lokacin da suka ga dama ba tare da sun bi ƙa'idodi da doka ta tanada ba. Batun hauhawan kuɗi a yanzu haka abinda nake so faɗa idan aka bi ta bangaren doka, babu wani doka da ta ce yau kada mai gida ya ƙara kuɗi bis fiye da kuɗi kaza kan ɗan haya, duk da an san ana yunkurin dai a kawo irin wannan dokokin. Kuma kar a manta dokoki a Nigeria na haya wato ba bai da global application, ba dukkan ƙasar Nigeria bane ake apply kowane jiha da irin nata dokoki na haya. Lagos, jihar Lagos ita tafi wato Eko tafi ci gaba a dokoki, tsarin dokoki masu kyau na kare ƴan haya a Nigeria bisa sauran jihohi kamar har nan Abuja ma inda nake muku magana. Ita jihar Eko ta bi dokoki masu kyau. Kamar kin ga a jihar Eko yanzu haka mai gida ba zai iya neman fiye da shekara ɗaya ba a wurin ɗan hayan shi, amma har yanzu sauran jihohi sukan ta nemi shekara biyu, a biya da shekara biyu kansu ba mutum hayan gida. Haka sannan kuma babban abu da nake cewa dai mai kyau ko ce kariya da ita dokoki ta bayar a duka yawancin jihohi suna da wannan kariya a dokokinsu, shine kaman wurin fitar da ɗan haya daga mai gida. Don wani lokaci zaki ga mai gida zai ce miki ka bar mai gida haka kawai yana so ya amfani da shi, ko kuma baka biya ba, ko kuma ka da kana biya a wata ɗaya ne ko kuma shekara ɗaya ne kai ka samu tangarɗa baka biya ba, sai a ce ma ka tashi a kawo ma mutane a cirar da kai, a fitar da kai ƙarfi da yaji. To akwai kariya, ya kamata jama'a su
sani. Barista, kafin mu je ga wannan kariyar, Safina na ga tana so ta yi wata tambaya yanzu.
A ina da tambayoyi Maryam ba ɗaya bane.
Ai na ga alama.
Lokaci ma ba zai bamu ba, sai dai mu dan takaita.
To barista na.
Barista, kaman me zaka ce game da ƴan haya kuma da suke shiga gidan haya su dauki kaman gidan da yafi karfin su ma sai an zo wurin biya ai ta kace da ce kuma.
Ba su san su biya da arziki.
To a gaskiya wannan ma shi ba bai dace ba daga bangaren ƴan haya. Kuma ni na samu na ga irin wannan da ido na wani lokaci. Da farko ba wai suka shiga bane, da farko da aka ga kin yana da kudin da zai biya karon na farko, ina tunanin kaman ya samu zai ci gaba da samun kudi irin bisa wannan, sai kaga kuma samun kudin ya yanke, sai a zo ana rigima wurin ci gaba da biyan ko kuma wurin fitan shi. To shi yasa ake so komai zaka yi sai kai shiri, wato plan, ka duba mene yake shigo maka a matsayin wato income inka, a matsayin abin aiki kake, in sana'a kake, yaya me plan inka, in a shekara ne me zaka ware na hayan ka, me zaka ware na cin abinci, me zaka ware na transportation, na abin sufuri da sauransu. To mutane da yawa yawanci ba su wannan plan din. To inda ana irin wannan shiri na musamman din, mutum ka san nawa ya kamata kashi a shekara don makwanci, wurin makwanci nawa za ka kashe, wurin makarantar yara ne ko kuma makarantar ka kai kanka da sauransu.
To barista,
na da zan yi shine mutane dole ya kamata su yi irin wannan shiri.
To barista, da kwai kaman abinda doka ta tanada kan irin haka, kamar in abu ya samu mutum da kwai abinda doka ta tanada tunda ba da san ran shi bane yayi, kaman kaddara ce ta fada mishi,
kaman idan mutum ya ga
ya samu kaddara ba zai iya biya ba, da kwai abin da doka ta tanada na yadda shi mai gida zai dan mashi kamar lamuni haka.
To danganta da irin doka, wato yarjejeniya da tsakanin mai gida da dan haya. Idan yarjejeniyan ya kunshi wato irin wannan configuration, abin da ake kira a turance force majeure, to act of God da sauransu, to dole a bi wannan yarjejeniya. Amma yawanci lauyoyin da suke shirya wannan yarjejeniya suna shirya yarjejeniyan ne yadda zai fi amfani masu gidajen ba ɗan hayan ba. Shi yasa ya kamata ɗan hayan su dinga ba da hankali wurin irin yarjejeniyan da lauyoyi ke shiryawa, saboda yawanci za ka ga lauyoyin na masu gidajen ne. Sannan kuma ya sani na ba wani doka da za ta ce in dai ba ka samu ka biya ba, kuma za a iya sai dai in shi mai gidan ya daga ma kafa, ko kuma in ka je kotu da ko mai gidan ya kai ka kotu na cewa yana so ka fita, ya tabbatar ya bi ka'idodin da aka shirya kan ya nemi fitar da kai. Akwai wato kwana bakwai da zai baka notice din yana so ka fita, sannan bayan kwana bakwai ya yi sannan ya kai ma demand na tafi ya maganan kotu domin fitar da kai. Idan har wannan hayar na lokaci ne da aka kirta abin wato kashi ne, akwai kuma dokoki daban na hayan da ba a kiyaye ba, shi kuma wannan mai hayan yana da kaman wata shida kan a iya cire shi daga gidan ko da bibiya ba.
To barista, kamar kuma yanzu idan aka samu matsala a gida ko wani abu ya lalace haka, wane ne yake da hakkin ya gyara? Mai gidan ne ko kuma wanda yake haya a cikin gidan ne ya kamata ya gyara?
To a nan dole ka kalli abin kashi biyu, amma ka kalli abin kashi biyu, duk komai da ya shafi haya ya dangana ne akan wato yarjejeniyar mai aka sa a yarjejeniyar. In yarjejeniyar ku ya ce mai ɗan haya shi zai gyara komai ya ɓaci, to ɗan hayan zai gyara. In yarjejeniyar ta ce mai gida shi zai gyara, to haka zai faru. Amma a convention wato traditionally customarily akwai yadda ake yi, akwai gyara na mai gida, akwai gyara na ɗan haya. Kamar yanzu roof saman gida ya ɓaci ko kofa, wato any structural repair, wato mai girma irin kamar abin da ya shafi tsarin gidan, in ya ɓaci gyara ne na mai gida. Amma irin ƙananan ɓaci, ƙananan gyara da ya shafi zamantakewa, jin daɗin zamantakewa na ɗan hayan, shi ne zai gyara. Amma in ya shafi structure na gidan, kamar roof saman ya ɓare ko wani abu, kamata ya yi a ce shi mai gidan ne zai gyara.
To barista, kamar idan kuma aka samu ƴan hayan da ke zaune fa suna zaune a gida ɗaya amma ba su jituwa, kamar yadda ake yi yanzu, naga wuraren yanzu da ake yi kamar a gina gida uku haka cikin compound ɗaya, to irin aka same su ba su jituwa fa,
suna yawan fada haka, wata sa'in sai masu gidan su shigo ciki, wata sa'in yakan taimaka amma wata sa'in kuma abin da baya taimakawa sosai, wace shawara ya kamata a ba masu gidan da ƴan haya?
To shawaran da ya kamata shine, ya kamata a yi tun farko in ka san za ka yi gidan haya da mutane da dama za su zauna, a samu wato na kowane mai haya ɓangare nashi da kuma ɓangaren da ya kamata ya yi kamfutu shanya, ɓangaren da zai ɗan yi nishaɗi shi ko zai kusa ba tare da ya shiga ɓangaren sauran masu haya ba. Idan har duk mutane tsarin gida zai kasance haka, to za ka ga za a rage irin waɗannan wato point of touch inda zai da haɗu a yi a samu tashin hankali. So amma kuma su ma kansu masu hayan wanda yake neman shiga gida, in ka san wani irin iyalai kake da shi ko kai wani irin mutum ne, mutum ne ba mai son cuɗanya da sauran mutane ba, in ka ga gida za ka tambaya shin gidan nan ni kaɗai zan zauna, a'a akwai wasu, in ka ga abu ne wanda ba za ka iya ba tun farko aka ce da gumuguwar ra ba makin tashi, sai kar ka shiga irin wannan gidan, saboda ka san irin watakila matarka ba mutum ba ce wanda za ta so ta haɗa a compound ɗaya da wata mata ba, haka da sauransu.
To barista, a gurguje
an faɗi dole ne a samu clashes
da kai. Wannan haka yake. To a gurguje barista, akwai ƴan hayan su kuma da zaka ga da gangan sun je sun lalata gida ko dan za su fita ko kawai dan keta. Me zaka ce game da wa'annan?
Wannan mutane ba sa kyautawa wurin haka. Gaskiya akwai tsakani da Allah. Yawanci zaka ga wasu sai ce ai mu muka gyara wannan abu da kullum ka shigo, ai mai gidan bai sa wannan abun ba ko bai gyara wannan abun ba, da na zo ba layin wuta da ya zo na saboda kan zan tafi bari in ce wurin cirewa kin gashi ya sa a yarjejeniya. Akwai wani yarjejeniya da yake ko ba a yarjejeniya ba tana nan a idon hukuma, shin cewa idan an haya ya tashi fita zai bar gidan zai danka wa gida zuwa mai gidan a yadda aka ba shi.
To barista, a nan za mu da tsaya lokaci ya daga mana hannu, sai kuma wani lokacin mun gode. To mu madan lasa fina a gurguje dai kin ji abin da barista ya ce me zaki ce
to ai Maryam abubuwan ne da yawa gaskiya da kwai yawa abubuwan dai kawai sai mu ce dai Allah dai ya kyauta kawai
kuma musamman ma dai jama'a su sa ido akan wannan yarjejeniyar da ake to karshen shirin yau da gobe kenan na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a madadin
Safinatu Sodangi
da Miss Julie Gresham ta hada shirin da engineer mu Vasco ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima Amerika yau ta